بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وقد ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أكتاب بطنه فيدور في النار كما يدور الحمار برحاه فيطوف به أهل النار فيقولون يا فلان ما أصابك ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي وذكر الإمام أحمد من حديث أبي رافع قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبكيء فقال أفل لك أفل لك فظننت أنه يريدني فقال لا ولكن هذا قبر فلان بعثته سائيا على آل فلان فغل نمرة فدر الآن مثلها من نار وفي مسنده أيضا من حديث أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمكاريد من نار فقلت من هؤلاء قالوا خطباء من أمتك من أهل الدنيا كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وفيه أيضا من حديثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرج بي مررت بقوم لهم أثار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل فقال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم وفيه أيضا أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقلنا يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا قال نعم إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء وفيه أيضا أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل ما لي لم أر ميكائيل ضاحكا قط قال ما ضحك منذ قلقت النار وفي صحيح مسلم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيصبغ في النار صبغة ثم يقال له يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعيم قط فيقول لا والله يا رب ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ في النار صبغة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط هل مر بك شدة قط فيقول لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادواء ونم مسلاتي مي البركة مسلاتي مدبو أنقو فرقورة cikin garin Katsina a yau yammacin talata daren Laraba 26 ga watan Safar hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1434 wanda kuma yazo daidai da 8 ga watan 1 miladiya ta 2013 a wannan majalisi da muke karanta littafin Adda'u wad-Dawa ko Al-Jawabul Kafi liman sa'ala anil عن الدواء الشافي واللفر الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى wanda wannan shine darasinmu na 20 a jerin gwanan majalisanmu a wannan masallaci kuma wannan shine na 196 idan ba mu manta ba gabar da Ibnul Qayyim yake tattaunawa akan ta shine magana akan waɗanda suke rudar kawunan su su ci gaba da laifuffuka su dore akan laifuffuka suna sane amma suna yin uzuri ko suna hujja da cewa Allah ta'ala mai rahama ne ko mai gafara ne a lokacin kuma da suke mantawa cewa shi mai tsananin ukuba ne shadidul iqab ne la yuraddu ba'su anil qawmin mujrimin ubangiji ta'ala mai tsananin ukuba ne kuma kamun sa da azabar sa babu wanda ya isa ya ture ma mutanen da suke masu laifuffuka suna mantawa da cewa Allah ta'ala ya tanadi azaba ya tanadi gidan wuta da irin azabar da ya tanada dan masu yi masa laifi dan masu saba masa ba za a yi wuta haka nan babu mai shigar ta ba dole akwai masu shiga akwai wanda za su shiga su dawwama har abada akwai kuma wanda za su shiga saboda sun yi wasu laifuffuka duk da cewa akwai imani a zuciyarsu za a wanke su daga waɗannan laifuffuka kafin su shiga aljanna mutane suna mantawa da wannan to shi da yake gaya mana irin nasussuka da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama waɗanda a ciki annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsoratar da sahabbansa irin azabar Allah da kuma wasu da suka saba wa Allah kuma ubangiji ta'ala bai kyale su ba ya kama su akan laifukansu yace wa qasabata fi sahihaini min hadisi usama ibn zaid ya tabbata a cikin littafin Bukhari sahihul Bukhari da sahihul Muslim hadisin Usama ibn Zaid radiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu yace naji manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa yuja'u bir rajul yawm al-qiyama za a zo da mutum a ranar gobe kiyama fayulqa finnar a jefa shi cikin wuta fatandaliku aqtabu batnihi hanjin cikinsa su zubo su zazzago fayaduru finnari kama yaduru alhimaru biraha sai ya rika zagayawa yana ta kewaye a cikin wuta kamar yanda jaki yake kewaya dutsen nika fayutifu bihi ahlun nar yan wuta su zagaye shi su yi masa kawanya fayaquluna su ce ya fulan ma asabak ya wani me ya same ka ne alam takun ta'muruna bil ma'ruf ashe baka kasance kana umarta mu da kyakkyawan ayyuka da kyawawan ayyuka ba watanhana 'anil munkar kana hana mu mummunan aiki fa yaqulu sai yace kuntu amurukum bil ma'ruf wa la ati na kasance ina umarta ku da kyakkyawan abu amma ni ba na yi wa anhaakum 'anil munkari wa ati in hana ku mummunan abu kuma ni in yi wannan hadisi kamar yanda kuka gani hadisi ne sahihi yana cikin sahihain hadisin Usama ibn Zaid wanda Abu Idris al-Khawlani al-A'mash an Abi Idris al-Khawlani an Usama ibn Zaid lokacin da wasu suka cewa Usama ibn Zaid zamanin sayyidina Usman cewa mai zai hana ba zai shiga wajen sayyidina Usman yayi masa magana game da abin da ake fada ba sai ya ce wa mai gaya masa wannan maganar yake cewa shin ba zan yi masa magana ba sai ka ji to bazan bude kofar bazan zama ni ne farkon wanda zai bude wannan kofar ba kuma babu wani mutum da zai zama shugaba a kaina in ce khairun nasi in fito in ce anta khairun nasi kai fa kai kafi kowa sannan sai ya ce naji manzo sallallahu alaihi wa sallama yana fada sai ya fadi wannan hadisi wato wasu ne suka tare shi a matsayin da yake da shi a gurin Uthman ibn Affan wanda shi ma Uthman ibn Affan ya ga irin matsayin ne wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama da yake bawa Zaid ibn Thabit da kuma ɗansa Usama saboda haka yana daga cikin waɗanda suke kebanta da Uthman ibn Affan lokacin khilafarsa su ba shawarwari idan sun ji ana wasu maganganu a waje wanda ya shafi shugabanci da tafiyar da sha'anin al'umma, idan na gyara ne zo su gaya masa domin a gyara, idan wani ne yana ba daidai ba su gaya masa domin ya gyara wannan abu, ya hana wannan wanda yake yin ba daidai ba. Wato dai su khawasuhu ne, khasatuhu ne, su ne masu ba shi shawarwari. To mutane suna ga yana shiga yana fita, sai suka zo da wani korafinsu, sai suke cewa ba zai je ya yi wa Usman magana akan wannan ba, ko wani abu da suka ji ana tuhumar Usman da shi cewa ai yana kaza yana kaza, kamar yadda aka fara tuhumarsa ko aka rika tuhumarsa na cewa yana shugabantar da danginsa, yana ba su mukamai, yana barin waɗanda suka cancanta. Irin dai wannan jita-jitar aka zo gurin Usama ibn Zaid ake ce da shi, ba za ka shiga ka gaya masa ba, sai yake cewa ba zan yi masa magana ba sai na ji yadda ku, wato waye gaya muku cewa ba ma magana da shi akan irin waɗannan abubuwa, sai na yi ne kun ji, sannan za ku yadda ina yi. Sai yake cewa to bazan zama ni ne farkon wanda zan bude wannan kofar ba, yana nufin bazan zama ni ne farkon wanda zai bude yiwa wani shugaba na musulmi nasiha a abin nan da kwakwazo ba, da kururuta shi da yin tereransa cikin jama'a, saboda sanin cewa irin wannan ba lalle ne ya haifar da ɗa mai ido ba, ba lalle ne shi wanda za a gaya masa ta irin wannan sigar ya fahimta ba, musamman ma shugaba wanda ake girmama shi. Saboda haka yace ma kuntu li akuna awwala man aftahu hadha al bab, bazan zama ni ne farkon wanda zan bude wannan kofar ba. Sannan yake cewa kuma babu wani wanda zai zama shugaba a kaina, sannan in ce anta khairun nas, kai kafi kowa, wato bazan zama munafiki ba wanda zan zo ina yaban mutum alhalin na san ba daidai yake ba, dan kasancewar shugaba na ne, in fito ina bambadanci a gabansa, ina ziga shi, ina cewa baya shi, ba wanda ya kai shi adalci, mutumin kirki ne, mutumin kaza, alhalin na san ba haka yake ba, ba yadda za a yi in sabawa wato bakina ko lafuzza na su sabawa abin da yake cikin zuciyata, ko su sabawa abin da yake shine a ƙasa kowa yana gani, ba zan yi wannan ba. Bayan naji manzo sallallahu alaihi wa sallama yana fadar cewa ranar gobe kiyama za a zo da mutum, fayulqa finnar, cikuikuye shi a watsa shi cikin wuta, fatandaliqu aqtabu batnihi, saboda tsananin azaba hanjin cikinsa su zazzago, da saboda azaba, saboda tsananin kuna na wuta har hanjin cikinsa su zazzago, fayaduru finnari kama yaduru alhimaru birraha ko birha, sai rika zagaya wato hanjin yana ta kwaikwaye, hanjin yana ta zagaye kamar yadda jaki wanda ake daura masa itacen da ake nika da shi, da can akan samu duwatsu guda biyu daya kan daya, sai a huda tsakiyarsu, sai a sa itace, sai a rika zuba kuma gero ko tsabar da za a nika, sai a daura wa jaki shi kuma sai ya rika zagayawa, wannan haduwar dutse da dutse din sai su rika nika tsabar da ake so a nika. To sai ya rika yin irin wannan zagayen kamar yadda jaki yake zagaye wannan dutsen nika, fayutifu bihi ahlun nar, a daidai lokacin ɗan wuta wanda sun san shi tare suke, amma su ma ga su yanzu a wuta, shi ma ga shi a wuta, kuma shine shehi, shine babban malaminsu, amma ga shi ga su a wuta, shi ma ga shi a wuta, su bai kasu da dai da ubarta su da kyakkyawan aiki yana hana su mummuna, ma'ana yana gaya musu ba sa aiki da abin da yake gaya musu, yana cewa su yi kaza shine wajibi ba sa yi, su bar kaza haramun ne ba kyau ba sa bari, don haka suka tsinci kansu a wuta. To sun san su bai kasu, saboda haka su ba ta tasu suke ba, sun san su mai suka yi, to amma shi bai yi, tunda shi ne yake gaya musu kar su yi kaza kuma su yi kaza, to shi yasa sai suka zagaye shi suka bebeye shi, fa yaquluna ya fulan ma asabaka, domin sun ga shi tashi ta fita su, azaba tashi ta fita su, tunda da duk iri ɗaya ne kila ba su yi mamaki ba, to su sun ga nashi ya fi nasu, gashi na yana ta wani kuri yana kobo a cikin wuta, hanjinsa na jan ƙasa, ce me yasa mai kawani ya fulan, wato suka kira sunan shi, suka kira sunan shi sheikh ya me ya faru ko shehi me ya faru ko ustaz me ya faru ma asabaka alam takun ta'muruna bil ma'ruf suka tuno matsayin sa a duniya ba kana umarta mu da kyakkyawan abu ba watan hana anil munkar kuma kana hana mu mummuna bai kamata a ganka anan ba ai su ba sa tunanin su mai kasu saboda sun san mai kasu ya umarce su basu yi ba ya hana su sun yi to amma su basu san shi yake ba fa yaqulu kuntu amurukum bil ma'ruf wa la ati sai ya ce ni laifina ina umartar ku da kyakkyawan abu amma ba na yi to abinda Allah ya ce ayi ni zan ce ku yi amma ni ba zan yi ba wa anhaakum 'anil munkari wa ati in hana ku mummunan abu kuma ni in yi to wannan shine laifinsa wato laifinsa ba dan yana umarni da kyakkyawan abu ko yana hana mummuna ba wannan ne laifin nasa ba laifin nasa na yana yin mummunan abu yana bari kyakkyawa wannan shine laifinsa dan kada wasu za su iya fahimta cewa to ko kenan duk abin da mutum zai ce ayi sai yayi in bai yi ba to zai zama ya shiga wuta hanjin cikin sa da su zazzago to haka ne kowa ma sai daina duk wani mai karantarwa ai ba zai yi ba duk abin da zai faɗa sai yayi kuma zai yi ya faɗa wani lokaci shi ya saba duk wanda za ta iya yiwa to amma anan shi baya aikata ma'ruf din kuma baya barin munkar din a zahiri ga yadda ake ganin sa mai tsoron Allah amma a batini ba haka yake ba kaga wannan sifa ce ta munafici a zahiri ga abinda bakin sa yake faɗa ga abinda ake zaton sa haka amma kuma a batinin sa ba haka yake ba to wannan yana da hadari sifa ce ta yahudu tamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tutluna al kitab afala taqilun yanzu ku rika umartan mutane bil birri da aikin alkhairi ku kuma ta da kawunan ku alhalin kuna karanta littafi shi ba za ku yi hankali ba wato su suna yin umarni da ai kyakkyawa a bar mummuna amma kuma su a karan kansu ba sa yi su a karan kansu ba sa yi to wanda yana da hadari kwarai da gaske mutumin da bai sani ba gyara shi yana da sauki domin abin da yake bukata shine karantar da shi abu yake yi bai sani ba bai san cewa laifi yake yi ba ko yana san daidai ma yake yi to gyara shi yana da sauki shine in ka karantar da shi ka ce abin nan ga yadda yake ka kawo masa aya ko hadisi ko duka biyun to sai ka ga shi ya gyaru saboda daman can saboda bai sani ba ne kaga wannan da sauki amma wanda shi ya riga ya sani da abin da zaka faɗa masa ya sani wataƙila ma ya sani sama da yadda ka sani to kamar mutum ne yake shan taba amma dukkan wani bincike da aka taɓa yi akan taba ya karanta duk irin larura da matsala da taba take haifarwa duk ya sani yayi bincike wataƙila ma ya dan in aka ce yayi lacca akai zai firgita masu shan taba zai tsorata su zai faɗi irin matsaloli manya-manya cututtuka manya-manya da taba take haifarwa wanda su masu sana'anta tabar suka yi bayani duk ya karanta wannan zai iya littafi zai iya lacca akan wannan amma kuma yana shan taba to in ka tashi hana shi me za ka gaya masa duk abin da za ka gaya masa sai ma dai ya kara maka ka ce taba tana cutarwa tana sa kaza in ka tsaya ya ce to ka ci gaba ai akwai kaza baka faɗa ba to wanda ya fi matsala akan wani wanda ya fito da kauye bai san ma shi dai ya ga ana zuka yake zuka kawai to kaga irin wannan ka zo kai masa bayani sai kama kansa yanzu duk waɗannan abu a ce kwarai kuwa duk waɗannan abubuwa taba tana haifar da su to wannan zai iya yiwa kaga ya rage ko ya daina amma da ya san komai shi akwai matsala a nan to shi yasa wanda ya sani ya take ya fi taurin kai sama da wanda bai sani ba ya ku ga Allah ta'ala ya yi muqarana tsakanin bayahude da kirista da banasare banasare jahilci ne yake sa shi ban kaurar da yake da suna addini bai bai da wani ilimi, ba shi da wani ilimi, bai san komai ba, wanda waƙe waƙe ba abin da ya sani. To irin wannan sai ka ga da an zo an karanta masa, an nuna masa, sai ganin da nan ya yadda. Amma ba Yahude yana da ilimi, ba Yahude yana da ilimi, ko da a cikin addinan biyu ga koma Yahudanci za ga Yahudawa suna da ilimi, irin yadda kake da littafan tafsiri, suna da littafan tafsiri na Taura, suna da littafan fiqhu, yadda kake da fiqhu a ce malamai sun yi sabani kan mas'ala kaza, wanda ya ce halal, wanda ya ce makaruhi, wanda ya ce kaza, su ba duk suna da wannan, duk suna da wannan littafan. Akwai littafin fiqhu a Kiristanci? Ko da tawaga littafin fiqhu? Babu. Amma a yanzu littafin Talmud, kaga sharhin at-Taura ne da maganganun malaman su, wajen sifili zai ya kai wajen 20. To kaga su suna da wani abu a tsare, a rubuce, su suna da wani abu a rubuce, amma taurin kansu ya na su karbi gaskiya. Sun santa ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, sun san Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suka san ya'yan cikin su. Wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun, kaga Allah ya ce wa hum ya'lamun, suna da ilimi. To shi yasa Allah ya ce la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil-ladina amanu bil-yahud wal-ladina ashraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil-ladina amanu lil-ladina qalu inna nasara. Saboda su suna da wani abu na su, akwai jahilci ne tare da su, yayin da za a zo a gaya musu za su abin nan. Shi yasa ko a cikin musulmi dan bid'a da yake bid'a da jahilci, jahili ne bai ba karanta ko bai ba, shi dai ya tashi ya ga ana yi yake kawai. To irin wannan ya fi saurin farautowa zuwa sunna. Amma wanda ya karanta watakila yana karantar da sahihaini ma, yana karantar da Bukhari da Muslim, yana tafsiri. To irin wannan duk inda ka biyo masa sai zilli, duk inda ka biyo masa sai zilli, duk abinda zaka faɗa sai ce ya san wannan, amma ba kai ne baka fahimta ba. To wannan ya fi wahala sha'ani. To wannan shine hadarin malami idan ya zame. Shi yasa malamai suke cewa a ji tsoron zamewar malami, ba dai da take da zamewar jahili ba, dan shi in ya tashi zamewa sai ya riƙo wasu tare da shi, ba zai zame ya je ƙasa shi kadai ba. Fa inna fitnatun fattaqu zallata alim fa inna zallata fitnatun likulli maftun. In ya zame to kowa duk wanda Allah ya so fitinarsa, to zai zama fitina gare shi. So kuma shi yasa ake son malami ya zama a aikinsa yana kwatanta maganarsa, to zama a aikinsa yana kwatanta abin da yake faɗa. Ba za a ce malami zai duk wani mustahabbi da yace mustahabbi ne to shi ma sai an ga yana yi ba, duk wata sunna da yace Annabi yayi kaza shi ma sai an ga yayi, a'a, abin da dai ake bukata ya zama ya kwatanta shi ma, ya kwatanta a aikace, yana kokarin ya ga ya dabbaka, kuma yana kokari ya ga dukkan abin da aka hana ya guje musu, yana kokarin wannan, domin fitinar sa ta fadari akan fitinar wanda ba malami ba. Ko ku duba ko da hadisin Juraij abin nan Ar-Ra'i, ku duba matar da ta yi masa sharri, ai a cikin Banu Isra'il, cikin Banu Isra'il ana taimakon ibadarsa. Mutane in an zauna, duk inda aka zauna magana saki, kai mutum ne mai tsoron Allah, mai ibada, mai kaza, yafi kowa ibada a cikin mu. Sai kawai wata cewa ta zan, in kuna so in fitine shi zan fitine shi. In shi'tum an aftinahu fatantum qalu ka shi'na. In kun ga dama in fitine, suka ce mun ga dama ki fitine shi. Taje bata samu da abin da take so ba, ta samu wani makiyayi, ta yi lalata da shi, ta yi ciki, ta haihu, ta ce dan Juraij ne. Abin da aka kula tana zuwa ta kai musu dan, sai suka yi wuce suka zo, yana saman bukkarsa yana ibada, sai kawai jiya ana ta sarar bukkarsa za a kai ta kasa. Ya yanke sallarsa, ya sa igiya ya sauko, suka bi shi da duka mai mari, mai mangara, mai tsara, mai har so kai shi kasa, aka ce a kama shi a ji a tsayar masa da haddi. Ku duba fa, ita matar fa tana cikin su fatan da ita ake wannan abu, kuma tana tsaye, ita ba wanda ya taba ta, ko kun ji hadisin cewa an taba ta, wanda tun ma farko su suka ce ta je ta yi, amma saboda shi wanda ake ganin shi mai matsayi ne, to laifinsa ya fi zafi, sai ya zama da shi an far masa ana ta dukansa, amma ita ba wanda ya kula ta, kuma haka aka kashe shi, ita ba abinda aka yi mata. To wannan shine hadarin idan ya zan shi mai ilimi ya zan shi ta bangaransa ake samun matsala, to wannan shi zai jawo masa, shi zai zasu. Kuma jahili wani lokaci idan ya ga malamin shi karan kansa ba yi, sai ya dauka abun ba gaske bane, sai ya dauka abun ba gaske bane, koda kuwa zai ja masa abinda malamin yake faɗa gaske ne, amma sai ya dauka ba gaske bane. Sannan shedan kuma yana shigo ma wasu ta wannan babin, su kuma sun sani sai su ki sanarwa, sai su kasu zo su zama yan wuta a dai musu azaba irin wannan. Saboda haka sai kaga mutun yayi ilimi amma ya ki karantarwa, to kaga wannan ma wani wata shubha ce kuma ta shedan, wanda bai kamata a saurare shi ko a karbi wannan shubhar ba. Ba sharadi bane mutun in zai yi umarni da abu sai gaba ɗaya duk abin da zai faɗa sai yayi shi, kai abin da zaka iya yi. Kuma a fahimci wannan hadisin, shi ba wai dan umarnin bane, ba umarnin bane ya kai shi, ba hanin bane ya kai shi, ba wannan ne ya kai shi ba, rashin aikata abin da ya umarni da shi shine ya kai shi haka. Shi wadakar al-Imam Ahmad min hadisi Abi Rafi' qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Baqi. Abu Rafi' barallan bawan ma'aiki ne sallallahu alaihi wa sallama, mutumin Masar ne, Kibti ne, dan kabilar Kibtu ne, an ce sunansa Aslam, wasu sun ce sunansa Ibrahim, wasu sun ce sunansa Thabit, wasu sun ce sunansa Hormuz ko Qurmuzan, sunaye da yawa an faɗa, amma dai wanda ya fi ƙarfi cikin abubuwan da aka faɗa na sunansa shine Aslam. Aslam, sunansa Aslam. Wasu sun ce bararren bawan Abbas ne, Ibn al-Muttalib, Ibn Abdul Muttalib ya bawa Annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin shi da yazo yayi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama bushara da cewa Al-Abbas ibn Abdul Muttalib ya musulunta, sai ya inta shi. Saboda Abu Rafi ya lizubci Annabi sallallahu alaihi wasallama, kuma ya ji hadisi daga wajensa, ya ji hadisi daga wajen sahabbai na Annabi sallallahu alaihi wasallama, kuma ƴaƴansa da yawa daga cikin ƴaƴansa sun ji da jikokinsa hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama daga wajensa. Qala yake cewa marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Baqi, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya wuce ta makabartar Baqi. Fa qala uffil laka, uffil laka, sai ce uffil laka, uffil laka, tir da kai, tir da kai. Fa zanantu annahu yuriduni, sai na zaci ni yake nufi, inji shira Abu Rafi. Fa qala la, sai ya ce, sai manzo ya ce a'a, walakin hadha qabru fulan, wannan kabarin wane ne, ba'astuhu sa'iyan ala ali fulan, na aike shi zuwa ga iyalan wane ya karbo zakka, ya tattaro zakkarsu. Fa galla namiratan, sai ya boye wani mayafi daga cikin abin da aka bashi. Fadurri al'ana mislaha min nar, a yanzu aka sanya masa kwatankwacin wannan mayafin na wuta, aka yi masa silken wuta da shi. Wani hadisi Imam Ahmad kamar da ya faɗa ya ruwaito shi, akwai shi a cikin Sunan An-Nasa'i Al-Mujtaba, akwai shi a cikin Sahih Ibn Khuzaima, haka nan Tabarani a cikin Al-Mu'jam Al-Kabir ya ruwaito hadisin ta hanyar Ibn Juraij qala haddathani Mabuz rajul min ali Rafi' an Al-Fudail Ibn Ubaydillah ko Al-Fadl ibn Ubaydillah ibn Abi Rafi' an Abi Rafi', wannan shine isnadin yana da rauni, domin Mabuz ɗaya daga cikin mazajen isnadin, ba wani malami da ya yabe shi ta fuskar at-ta'dil, wato ta fuskar hadisi. Sannan Fadl ibn Ubaydillah shi kuma duk da an san shi, amma ba a san cewa ya ji wani abu daga wajen kakansa ba, Abu Rafi', yawancin waɗanda yake ruwaya daga wajensu tabaƙar manyan tabi'ai ce, amma ba ruwaya daga sahabi. Saboda haka kun ga akwai jahala akwai kuma inqita'i, abinda ake kira inqita'i a cikin isnadin, akwai illa biyu. Illar akwai wani mutum da ba a san waye ba, shine mambuz. Illa ta biyu shine akwai inqita'i a cikin sanadin sa, saboda haka hadisin bai inganta ba. Akwai sanadi da Imam al-Bukhari ya ka a cikin tarihin sa, sai dai a ciki cewa yayi mutumin wasu ila anni faza'ama annahu la ya'rifuni, an tambaye shi game da ni sai ya ce bai san ni ba, maimakon kissar cewa an aika shi zuwa wasu mutane ya sace wani abu daga cikin abin da aka bashi na zakka. Akwai ruwaya irin wannan har ila a cikin al-hilya, hilyatul awliya ta Abu Nuaym, sai dai shi ma sanadin sa bai inganta ba. Akwai wanda ake kira al-Miqdam ibn Daud, wanda malamai sun soke shi sosai da sosai, saboda hadisin ta fuskar isnadi bai inganta ba. Wa fi musnadihi aidan, yazo cikin musnad Imam Ahmad dai har ila yau, min hadisi Anas ibn Malik qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam marartu laylata usriya bi ala qaumin tuqradu shifahum bi maqarid min nar. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, Anas ibn Malik yace manzo sallallahu alaihi wasallam yace marartu laylata usriya bi, wani dare da akai daren da akai isra'i da ni, na shude ta gaban wasu mutane ana musu azaba. Tuqradu shifahum bi maqarid min nar, ana yayyanke musu labbansu da almakashi, ko almakashi ya jam'in almakashi yake almakussa, kai da gaske ne ko dai, to almakussa dai, to amma dai ni mai albakasai, wani yace albaka, to almakussa gode mai ta. Ana daddatse musu fatan bakin su da almakasai ko almakussa na wuta. Fa qultu, ma yake yace sai nace man haula, suwa ne ne kuma waɗannan? Qalu khutaba'u min ahli ad-dunya, masu huduba ne. An ce masu huduba ba ana nufin kawai mai hawa minbari ran juma'a ba. Kalmar khatib ana nufin wanda zai tsaya gaban jama'a yayi musu jawabi, yayi bayani, shi yake kawo khatib. Ba wai sai kawo minbari ne zaka zama khatib ba, ko tsayuwa zaka kai wannan abu da ake cewa firi huduba, ita ba huduba ce. To ko a cikin masallaci, ko a wajen masallaci, ko a wannan dazo, ko a fili, ko a taro, ko a gaban rumfan mai shayi, ko mai tukubar mai tsire, idan aka tashi gaban jama'a kai bayani, to sunan ka khatib. An gane ko? Yawwa. Saboda haka khutaba ba yana nufin kawai masu hawa minbari ba, dan kakan ya waɗannan ake nufi. Qalu khutaba'u min ahli ad-dunya, masu huduba ne ƴan duniya. Kano ya murunan nasa bil birri, sun kasance suna umartan mutane da ayi alkhairi. Wa yansawna anfusahum, suna manta kansu. Afala yaqiluna, ba za su hankalta ba? Haka yake a hadisin, akwai afala yaqiluna, na ga bai faɗeta ba, kuma akwai ta a cikin nusakh na littafin. Afala yaqiluna, ba za su yi hankali ba? Wani hadisi ne tabbatacce a cikin musnad na Imam Ahmad, ya zo ta hanyoyi daban-daban, hadisin ya inganta. Annabi ya ce ranar da aka yi, daren da aka yi isra'i da ni, isra'i aka wuce mi'iraji da shi, saboda haka wani lokaci aka faɗi isra'i ana nufin mi'iraji ɗin, tunda duk da daddare aka yi tafiyar. Saboda haka akwai isra'i zuwa wanda Allah ya faɗa, subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu, wannan tafiya daga Makka zuwa Baitul Maqdis. To daga nan kuma Allah ta'ala ya daga shi zuwa sama, zuwa Sidratul Muntaha, har ya gana da ubangijinsa. To wannan kuma aka ce da shi mi'raj, saboda hawa da yayi, shi da ake cewa sa mi'raj. To wani lokaci aka yi magana isra'i da ana nufin mi'rajin, saboda duk dai a dare ɗaya ne aka yi abun, saboda aka tafiya ce da daddare. To yayin da usriya bi yana nufin da aka yi isra'i da ni, kuma aka hau da ni sama. Saboda aka cikin irin nuna-nuna da Allah ya yi masa, ya nuna masa mutane daban-daban da ake wa azaba, nuna masa mutane daban-daban, wasu kuma aljanna suna shan ni'ima. Wannan ba yana nuna cewa a halin yanzu a haka kafin tashin kiyama mutane tuntuni an kai su ana an kai an aljanna 'yan wuta-wuta ba. wannan kwatanta masa ne Ubangiji Ta'ala yake yi yadda zai yi da waɗannan ga masu laifi iri kaza da zai yi da waɗannan masu laifi iri kaza amma ba wanda za a shigar aljanna ko a shigar da shi cikin wutar jahannama sai bayan tashin kiyama an gane ko a yanzu Ubangiji Ta'ala ya rika nuna masa ga yadda za a yi ma waɗannan ga yadda za a yi ma waɗannan ga yadda za a yi amma da zatin sa da jikin su da waye suna cikin wutar yanzu zamu ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Bilal ko ba ya ganshi ba ya ce ya ji motsin sa amma Bilal gashi nan duniya bai ma san haka ta faru ba a rai duka tambaye sa wai me kake yi na ji motsin tafiyarka kaga shi bai ma san dan aljanna bane shi sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga masa amma ya ji kashkashato ya ga Rumaisa matar sayyidina Umar ya ganta aljanna amma kuma lokacin tana kasar ba abin nan ba zamu ga kissar mutanen abin nan Fir'auna da mutanansa da Allah ya halaka yace annaru yuraduna alaiha bil ghudu ashiyan wa ghuduwa ghuduwan wa ashiya wa yawmal qiyamati adkhilu ala fir'auna ashadd al azab kaga a yanzu annaru yuraduna alaiha ghuduwan wa ashiya a yanzu a halin da ake ciki safa da yamma ana musu azaba da wuta ma'ana a cikin makabartar su inda zake nan inda Allah ta'ala ya halaka su cikin ruwa saboda anan ne kabarin su kuma anan ana musu azaba wannan ita ce azabar kabar azabul kabar da ake fada ita ce azabul barzakh kuma akwai da na'imul barzakh in mutumin kirki ne ta jin ni'ima in kuma mutumin ba na kirki bane ubangiji yana masa azaba a cikin kabarin sa sannan yace wa yawmal qiyamati adkhilu ala fir'auna ashadd al azab ranar kiyama kuma a lokacin sai a ce to a shigar da su kuma azabar da ta kowace azabar da tafi wacce suka sha suna kabari saboda sai ranar alkiyama zai ja zugar tawagarsa zuwa wuta an gane ko a yanzu yana cikin azaba ta barzakhu ba azaba ta jahannama ba shi yasa Allah ta'ala ya ce yaqdubu qaumahu yawmal qiyamati fa awradahumun nar wa bi'sal wirdul mawrud kuma zai ja zugarsa ta mutanansa ranar gobe kiyama shi kaga yanzu ba yanzu bane sai ranar gobe kiyama za a yi wannan shi yasa cikin suratul zumar wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumara wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara a lokacin duk za a ja su har a kai su zuwa ga jahannama haka Annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yake sallah yake cewa uridat alayya aljannatu wan nar an nuna min aljanna an nuna min wuta saboda haka Allah ta'ala ya nuna masa aljanna ya nuna masa wuta ta hanyar kwatance ba ana nufin a yadda yanzu ake ciki ba ɗan wuta sun shiga wuta ko ɗan aljanna sun shiga aljanna wannan sai bayan an tashin kiyama an gane ko marartu laylata usri bi ala qaumin tuqradu shifa'u bi maqarid min nar ana kama labban su ana yankewa da almakashi na wuta azabar da ake ta musu kenan ya tambaya su kuma waɗannan fa shine aka ce masa mala'iku suka ce masa khutaba min ahli dunya khutaba ne na duniya wato masu tsayawa su yi wuta ne jawabi ne a duniya su faɗi abubuwan kirki wannan ba wai fa sai malami ba dan kada wani ya ta wai sai malami ko dan siyasa ne da zai tsaya gaban jama'a ya ta faɗar maganganu ko baya yi an gane ko duk abin da aka faɗa da alkhairi cikin taro ka tsaya kana zakin baki ana tafi ana ihu kuma sannan a aikace ba haka zaka yi ba kana ciki shi yasa na muku bayanin kalmar khatib ba wata nufin sai wanda zai hawo minbari ya rike takarda yana karanta wa mutane sannan shine khatib ba duk wanda zai tsaya gaban jama'a yayi jawabi gaban taro yayi jawabi to wannan sunan shi khatib da larabci lianahu yukhatibu qaumahu an fahimta saboda ka a takaita abin akan malamai kadai saboda ka har waɗanda suke harkar siyasa din nan kasa ana fita campaign a je a tara jama'a kauye a ta gaya musu maganganu ko masu dadi a gaya musu za mu yi adalci wannan gwamnati da ke ci ba mai adalci ba ce in mun karba za mu yi muku adalci za mu kwato miki haƙƙin ku ana cinye dukiyar talaka mu gwamnatin mu mai amana ce kaga duk wannan maganganu ne ba su kyau kace za ka yi adalci za tabbatar da amana duk magana ce mai kyau amma zuciyarsa ba haka take ba so yake kawai ku sakan masa shi kuma ya shiga kwasa wannan shine bukatar sa to irin waɗannan ya buru da nasa bil birri wa yasawna anfusahum suna umartar mutane da kyawawan babba suna manta kansu Allah ce ba za su annabi yace afala ya'qilun ba za su yi hankali ba kaga wannan tibasi ne na ayar alqur'ani تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون وتمي هنكلي بذي هكبا دومين كمر متني لكتا ya rika ba mutane magani suna sha suna warkewa shi kuma yana fama da wannan cutar da yake ba mutane maganin ta kaga ya kamata shi ya fara shan maganin amma kuma sai a ganshi shi ya ki shan maganin amma kuma duk wanda yazo zai ga ya masa kaje ka samu kaza ka hada da kaza ka sha zaka warke to kaga babu rashin hankali da yafi wannan ba rashin hankali da yafi wannan to haka shi ma malami ko mai ilimi ko wanda ya san gaskiya ya rika ga mutane gaskiya amma shi ba zai aiki da ita ba to daidai yake da likitan da zai ga mutane magani amma shi ya zauna da wannan cutar ya ki ba wa kansa wannan abin nan to shi yasa maganar ƙarshe aka ce afala ya akilu ba za su yi hankali ba domin abinda suke yi hauka ne abinda suke yi hauka ne wa fihi aidan har ila yau dai a cikin musnad na Imam Ahmad kala yace kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma urida bi marartu bi qaumin lahum adfar min nuhas yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum yayin da aka yi mi'raji da ni aka hau sama da ni kun ga nan ya fadi mi'rajin lamma urida bi marartu bi qaumin sai na wuce ta wasu mutane lahum adfar min nuhas suna da akaifa ta tagulla ma tagullar ta wuta yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum suna takkartar fuskar su da kirjin su suna ta yakushe fuskokin su da kirazan su da akai fa wannan fa qultu sai nace man haula'i ya jibril suwaye wadannan kuma qala haula'i alladhina ya'kuluna luhuman nasi wa yaqauna fi a'radihim wadannan sune masu cin naman mutane suna kuma wato cin mutuncin su wato suna yi musu kazafi suna fadar karire akan su wannan ukuba ce ta dukkan wani wanda yake annabimanci ko yake giba ukuba ce ta duk mai giba to haka zai tashi ranar gobe kiyama cikin irin wannan salo na azaba Allah ya kiyashe mu shi haka abu ne mai hadari kwarai da gaske kana ganin kamar baya da matsala amma yana da hadari kwarai da gaske shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya wuce ta gaban kaburburan da ake wa azaba kaga cewa yayi ana musu azaba innahu ma yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabir bala innahu lakabir ana musu azaba kan wani abin da baya da girma ma'ana ba zai wahala a bar shi ba in mutun ya sa kanshi amma kuma mai girma ne abin ta fuskar laifi ta fuskar zunubi to daga cikin su ahaduhuma yamshi bin namima yana hada mutane yaje fadi wannan magana a gaban wannan ya fadi wannan magana a gaban wannan don haka wannan ta sa ake masa azaba don haka wannan daidai yake da mutun ya ci naman wani kamar yadda Allah ta'ala yace ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum ولا يكتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم سورة أبنجي كده كيوا جونان كجيبا كده شاشن كيركا يركا وجونان كجيبا ينا فتر أبو بوا مالا ساكيو أكن لنقوانسا أقوي ميسان يركا چن ناما لنقوانسا موشي wato ba ma dare ba yana ma mushi ya kama ya ci ko dabba ce ta zan mushe ba so ake a ci ba bare ko mutum shi ba mai san haka to daidai yake da mutum ya ci naman mutum kuma mutumin ma dan uwansa kuma bayan dan uwansa ma kuma mushi wa fihi aidan haka dai a cikin musnad na Imam Ahmad anhu daga shi Anas dai qala kana nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawan wannan addu'ar yana yawan fadar wannan addu'ar yace ya muqallibal qulubi ya mai jujjuya zukata thabbit qalbi ala dinika ka tabbatar da zuciyata akan addininka fa qulna sahabbai suka ce sai muka ce ya rasulullah amanna bika mun yi imani da kai wa bima ji'ta bihi da abinda ka zo da shi na gaskiya fa hal taqafu alaina shin kana ji mana tsoro ne qala na'am yace ina ji muku tsoro innal quluba bayna isba'aini min asabi'illah zukata suna tsakankanin yan yatsu biyu daga yan yatsun Allah yuqallibuha kaifa yasha'u yana jujjuya su yadda ya ga dama wato wannan hadisi ne sahihi kamar da wanda ya gabata ma hadisi ne sahihi tabbatacce a hadisin Anas wannan yazo a hadisin Aisha yazo a hadisin Ummu Salama Ummu Salama tana cewa addu'ar da an tambaye ta wace addu'a annabi ya fi sabai suka ce wanda addu'a kika ji annabi ya fi tace abinda nafi ya fi fada shine yana cewa Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika ya Allah wanda yake jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka tace ina yawan jin sa yana wannan yana cewa zukata suna tsakankanin yatsu bi daga yatsun ubangiji yana jujjuya su yadda yaso in yaso ya shiryar da mutum yaso ya karkatar da shi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake neman ubangiji ya tabbatar da shi akan addininsa wannan ba karamin abun ban tsoro bane idan annabi sallallahu alaihi wasallam shi a karan kansa ka duba fa duk ahalittu ba ya shi ba wanda Allah ya zaba ya fifita ya bashi matsayi da falala ya so shi kamar annabi sallallahu alaihi wa sallama amma duk da haka addu'ar da ya fi kenan ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika to idan annabi sallallahu alaihi wasallam duk da matsayinsa da girmansa da darajarsa yana ji wa kansa tsoro kada ubangiji ya canza zuciyarsa ina ga wanda bai kai gare ina ga sauran mutane babu shakka mu yafi kamata mu fi tsorata da fargaba domin al-ibratu bil ma'ali la bil hali yanzu za ka ga iya zama mutumin kirki amma kafin a ce ina sai a samu canji nawa mutum nawa ka sani wanda ka san shi da nagarta amma ba a je ko ina ba ya canza to ashe kaga yadda ya canza din nan kai ma baka fi karfin ka canza ba don haka al'amarin ka yana hannun ubangiji ka nemi shiriya a wajensa shi yasa ya shar'anta mana neman shiriya a cikin sallolin mu duka na farilla da na nafilfilu ihdinas siratal mustaqim ka shiryar da mu tafarki madaidaici wato ba za mu haƙura da neman shiriya ba ko mu ce mun gaji babu maganar gajiya kullun ka nemi Allah ta'ala ya shiryar da kai ya tabbatar da kai akan abin da kake yi na gaskiya kuma ya ƙara nuna maka gaskiya duk inda take ka bita kuma ya ƙara nuna maka kurakuranka da laifukanka don ka kauce musu wannan abu ne da bawa ya kamata kullun ya rika jin buƙatuwar sa zuwa ga ubangiji ga waɗannan abubuwa yafi buƙatar sa zuwa ga ci da sha yadda ya san baya san a ce wata rana ya tashi ba abin da zai ci ko ba abin da zai ciyar da iyalinsa to haka nan ya rika jin tsoro kai ya tashi zuciyarsa ta zama fayau babu shiriya a ciki ya rika fatan ubangiji ta'ala ya bar masa wannan shiriyar kuma ya kare shi da ita wannan shine abin da ya kamata mu'mini ya rika ji ko da yaushe idan har annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiryar da bayinsa zuwa ga ya shiryar da al'ummarsa zuwa ga wannan ka duba a cikin qiyamul layli du'aul istiftah da yake yi kamar da zuwa hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa Allahumma rabb jibril wa mika'il wa israfil fatir as-samawati wal ard anta tahkum bayna ibadika fima kanu fihi ikhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi min al-haqq bi idhnika innaka tahdi man tasha'u ila siratil mustaqim ka duba wannan addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin dare tsakaninsa da ubangijinsa yake yin ta yake cewa ya ubangijin ya Allah ubangijin jibril da mika'il da israfil wanda ya kage halittar sammai da ƙasa ba tare da ya kwaikwaye a gurin wani ba kace kai ne kake hukunci tsakanin bayinka game da abin da suka kasance suna sassabawa a kansa ka shiryar da ni ga gaskiya cikin duk abin da aka yi sabani a kansa ihdini limaktulifa fihi min alhaqq bi iznika ke innaka tahdi man tashau ila siratil mustaqim annabi sallallahu alaihi wasallam kansa shine zai shi yake zuwa da shiriyar ta hannunsa take zuwa duk abinda zaka za al'umma za ta bauta wa Allah da shi mutun da aljam a wannan al'umma ta hannun annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo amma duk da haka addu'a yake yi a cikin abinda aka yi sabani akan sa a shiryar da shi zuwa gaskiya to ina gare mu wanda muka zo bayan al'amura sun caccanza an shigar da abubuwa sababbi a cikin addini an gurbata addinin an yi kare-kare an yi jone-jone a cikin addinin kaga babu shakka mu muka fi kowa buƙatuwa zuwa ga mai ta addu'a Allah ta'ala nuna mana abin da yake gaskiya babu ikon binsa, abin da yake ƙarya nuna mana shi babu ikon koce masa. Haka ba daidai bane mutum ya zauna ya ce ai kawai addini na Allah ne, saboda haka kalali ba duk wanda ka dauko shine rabanka. Ko da suke ganin duk abin da za ka yi ma ai lalibe ne, tunda wannan ya ce wancan ya ce wancan ya ce, to wanne ne za a yi? Kawai kai ka wanda ka samu kanka a ciki, kawai ka ci gaba. Wannan babu shakka rashin fahimtar addini ne, tun daga nan mutum ya kauce hanya. Idan Annabi sallallahu alaihi wasallam shi a karan kansa lokacin da babu wannan sabanin, kai shine ma mai kawar da sabanin, in an yi sabanin shi zai raba gaddama. Amma duk da haka yana wannan addu'a, me yake nufi? Shine karantar da mu, dan akwai lokacin da abubuwa za su zo su rikice irin wannan. Don haka bawa ba zai gushe ba, yana buƙatar shiriyar Ubangiji, yana buƙatar tallafi na Ubangiji ya shiryar da shi, kuma ya sani cewa Ubangiji yana jujjuya zuciya yadda ya ga dama. Kuma al-ibratu bil ma'ali la bil hal, ka samu ƙarshe mai kyau shine abin da ake buƙata. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljanna hatta yakunu bainahu wa bainaha illa zira fa yasbiqu alayhi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhulaha. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mutum zai yi aiki irin na aljanna tsakaninsa da ita sai zarbefi dani ɗaya ba ya shiga, lokaci ɗaya sai ya canza sai ya kama aikin ɗan wuta kuma sai ya shiga wutar. Wani kuma akasi, ashe kaga abinda ake bukata shine ka samu ka mutu akan kalmar shahada, ka mutu akan la ilaha illallah, ka mutu akan sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam, ka mutu akan siratul mustaqim. Wannan shine abinda zaka yi ta fata. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ya muqallibal qulubi, ya mai jujjuya zukata. Kaga ashe muqallibal qulubi suna ne daga cikin sunayen Allah, akwai shi a cikin 99 nan, akwai muqallibal qulub. To kuma gashi ya tabbata a hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam, Annabi ya kirawo Ubangiji inda kaga ya unida, to abinda zai biyo gabanta suna ne ya muqallibal qulub, ya mai jujjuya zukata. Ubangiji shi yake jujjuya zukata. Sabbit qalbi ala dinika, ka tabbatar da zuciyata akan addininka. Fa qulna, Anas yace sai muka ce ya Rasulullah, wato shi yana ga kamar ai sun gama duk abinda za su yi, sun yi imani, sun yadda da duk abinda yazo da shi, akwai wani canji da zai iya faruwa? Shine hal takhafu alaina, kana ji mana tsoro ko za mu iya canzawa? Sai yace kwarai, innal quluba baina isba'ain min asabi'illah, zukata suna tsakankanin yatsu bi daga yatsun Allah. Anan akwai tabbatarwa da Allah sifar al-asabi, sifar yatsu a bisa aqida ta ahlus sunna. Aqida ta ahlus sunna shine tabbatarwa da Allah sifar da ya tabbatarwa da kansa, ko annabinsa sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar masa da ita ba tare da tashbihi ba, wato kwatantata, kamantata da wata sifa ta mahluki, ko ta kifi ba ta kaifiya a ce ga yadda take, ko ta aqili a ce an rushe ta ba, ko ai tawilin ta a bankarata. Wannan ita ce aqida ta ahlus sunna. Duk sifar da Allah ta'ala ya sifar ta kansa da ita, suna tabbatar masa da sifar nan ala ma yaliqu bi jalalihi, a bisa yadda ya dace da girmansa da matsayinsa. Saboda haka Ubangiji a bisa harshen annabinsa sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar wa da kansa al-asabi'u. Don haka wannan ita ce aqida ta ahlus sunna, shine a tabbatar masa, ba kamar yadda wasu suke cewa ai abinda ake nufi innal quluba baina isba'aini ay baina ni'mataini, baina ni'mataini usbu ana nufin ni'ima, saboda tsakanin ni'imomi biyu. Shine Ibn Qutayba adibu ahlus sunna yake cewa to in kuka yi wannan tawilin ko rushe hadisin, idan har zuciya tana tsakanin ni'imomi biyu, tsoron me za a ji? Da ya tsakanin ni'ima da ni'ima take, wanda aka ce ni'ima ce take waye ka dan da nan, kuma tsoron me za ka ji? Ce to ba kun rushe hadisin, don hadisin yana maganar fa hal takhafu alaina, maganar tsoro ake ji. Yace ina ji tsoro saboda wannan kaza kaza. Wasu kuma su ce ai usbu ana nufin kudura, to zaka ce kudurataini, sannan asabi zaka ce kudurori. Kudura sifa ce da ba a ta'addudinta, ba a ce kudurori, ba a ce kudura guda biyu. Haka dole ka hakura ka dai bashi yadda yake din nan, ka hakura ka bashi yadda yake. Wasu suka ce to ai in kuka faɗa ka shikenan kun nuna kenan Ubangiji yana sa yatsunsa a cikin kirjin kowa kenan, yatsunsa biyu. Saboda haka sai yatsunsa biyu sun taba zuciyar kowa, me ka zancen tabawa? Fi sabilillah, akwai maganar tabawa a ciki? Ba maganar mumasati, dan an ce baina bainiya ba ta la taqsadul mumasat, dan an ce wane yana tsakanin wane da wane ya nuna cewa suna gogayya babu ba lalle bane babu wannan Allah yana cewa cikin sai abin nan cikin alqur'ani wasahabil musakhari baina as-sama'i wal ard as-sahabil musakhkhar da girgije da aka hore baina as-sama'i wal ard girgije yana tabo rufin sama ne ko yana taba kasa ne baina saboda bainiya din ba ta nuna mumasati bare ku ce akwai aqidar hululi a ciki ko ittihadi kamar da wasu ke kokarin su ce ai in ku tabbatar da yadda hadisin yake ba ku yi tawilin sa ko ban kara shi ba to anan za ku ce ubangiji ya hullu fi bani adam wanda kuma ba haka bane saboda haka mu muna tabbatarwa da Allah sifofin sa kamar yadda sifanta kansa da su ba tare da tawili ba yuqallibuha kayfa sha'a yana jujjuya su yadda yaso wa fihi haka nan ya tabbata cikin sa cikin musnad Imam Ahmad hadisin da yake cikin musnad hanyar tana da rauni amma kuma yazo a cikin wasu ruwayoyi subhanallah wa fihi aidan anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li jibrila ma li lam ara mika ila dhahikan qattu qala ma dhahika mundu khuliqatin nar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa jibril ma li lam ara mika ila dhahikan qattu me yasa ban taba ganin mika ila yana dariya ba tunda nake to malaika mika'il ce tunda nake ban taba ganin shi yana dariya ba me ya hana qala ma dhahika mundu khuliqatin nar yace bai yi dariya ba tun san da aka halicci wuta wato yana nuna cewa tsoro yana cike da zuciyarsa bai yi dariya malaika ba waye ce zai azabta malaika la yasunallaha ma amara wa yaquluna ma yumuru amma saboda ganin girman haibar ubangiji kuma ya ga mecece wutar tsoranta yake ji saboda tunda ya ga wuta an halicce ta da girmanta da azabar da take ciki ya daina walwala saboda bai kara dariya ba hadisin ya tabbata a cikin musnad ar-ruyani da mustadrak na imamu na hakim yana da isnadi biyu daya isnadin marfu'i ne daga Abdullahi dan Umar sai kuma isnadi ne mauqufi amma dai hukuncin sa hukuncin marfu'i din saboda wannan ba zai yi a fade shi da ra'ayi ba zai ibnu Umar ya fadi wannan da ra'ayi ba saboda haka hadisin ya tabbata kuma a ciki yana nuna sifar mala'ika wato mala'ika yakan iya yi dariya malaika yana dariya shi yasa Mika'ila ne bai gan shi yana dariya ba kaga ya nuna ya ga wasu sun yi dariya ko inda haka ne sai ce me yasa naga mala'iku ba sa dariya sai ce mali lam ara Mika'ila dhahikan qattu yasa ban taba ganin Mika'ila yayi dariya ba qala ma dhahika mundu khuliqatin nar to kaga idan mala'iku da irin wannan matsayin da suke da shi da suke tasbihi ga Allah ba dare ba rana amma cike suke da tsoron ubangiji ina gare mu da muke saba wa Allah ba dare ba rana saboda haka wannan duk Ibn Qayyim yana kawo maka wannan ne dan ka fahimci cewa abun bai dace mutum ya dauki abin da sauki ba ya rika cewa akwai afuwa ta ubangiji akwai rahama ta ubangiji wasi'ul maghfirati ne rahmati wasi'at kulli shay yayi ta kakkawa da amma ya manta daya janibin kuma na cewa ubangiji yana da azaba da azabarsa da ya tanada tana firgita manyan halittunsa manyan bayansa irin annabawa da mala'iku idan annabi sallallahu alaihi wasallam ga yadda yake yi shi karan kansa ga mala'ika Mika'il yadda yake kaga ya kamata kowa ya shiga taitayin sa ya yi karatun tani su Allah ta'ala ya kara mana tsoron sa a zuciyarmu Allah ta'ala ya bamu dacewa ya sanar da mu gaskiya ya bamu ikon binta ya sanar da mu barna ya bamu kauce mata wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وانا واتي تكي تنبيا تيوا تكي نيمان بات شاورا دن غندا أمفاني دا ماغنين إلاجمنت توانا ذيك آلا متكيبا سابو دا مجن تا ينا سان حكا تويا كأشار عنشيا يا أبي يكي to tana magana shaka fashe ko to indai ba fashewa za ta yi ba indai ba ta fashe ba babu wani abu dan ka sha wani abu ka kare ki ba abinda ba a so shine ka sha abinda zai fitar da kai je ki bincika duk abinda aka ce gashi ana sha ko a ƙara kiba ko a ƙara haske ko wani abu, ki je ki tambayi likitoci abinda duk suka gaya miki shi zaki aiki da shi. In sun ce yana cutarwa, to ki bar abu musulunci bai yadda ba. In kuma ya ce baya cutarwa, to daidai yake da ka ci abincika ko shi kai kiba, ba bambanci. Wani yana tambaya kissar Juraij da na faɗe ta a gurguje, shin an gano cewa ba shi yayi ba? Na'am, an gano saboda yaron yayi magana ɗan kwana biyu ko kwana uku, yayi magana an tambaye shi waye ubanka, ya ce babansa makiyayi. Akwai abin Rumaisa da na faɗa, Rumaisa ita ce Ummu Sulaim, na ce matar Umar, matar Abu Talha. Wanda ya ce yana son a yi masa ɗan bayani a kan larab gana. Babu wata larab gana a musulunci, wannan maguzanci ne cewa wa a wata laraba da take zuwa da bala'i a cikin safar, ta farko ce ko ta ƙarshe? Idan malaman gargajiya, wannan ƙarya ce ba gaskiya ba ne. Dukkan wani wata ruwaya da aka yi a kan cewa akwai wata laraba da take cewa rana ce ta shi'umci, wannan ƙarya ne ba gaskiya ba ne. Don rare ku a gurin Allah ta fuskar saukar azaba ko samun rahama, duk ɗaya suke. Rana ita karankanta ba ta da wannan. Allah in ya ga dama da saukar da komai a duk sanda ya so. Haka babu wata magana cewa akwai wannan. Larabawa kafin zuwa musulunci suna canfe watan safar, wannan watan da muke ciki. Haka duk wata tafiye-tafiye ba sa yi a ciki. Duk wani aikin alheri ko ta mu'amala ba sa kulla a ciki. Annabi ya ce la safar, babu canfi a canfe safar, babu wannan. Saboda haka Annabi ya kore wannan safar, kamar sauran watanni ne ba maganar a canfe shi. To haka nan ita ma Laraba. Ina jin nayi maganar ta a cikin tafsirin suratul Qamar. Ka duba tafsirin suratul Qamar, nayi maganar wannan. Wanda ya ce mahaifiyarsa ta tilasta masa sai ya rabu da matarsa bayan suna zaman lafiya, to ya zai mata biyayya? Mun sha faɗa, innama ta'atu fil ma'ruf, haka Annabi ya ce ana biyayya a inda abinda shari'a ta yadda da shi. Amma abinda ba shari'a ba ta yadda da shi ba, ba a biyayya a nan. Al-aslu fi talaqi al-hadr, wannan shi ne asali. Asali saki ba a yadda da shi ba. Wa innama ubiha lil haja, buƙata ce ta sa aka ce a yi saki. Amma asali shari'a ba ta yadda a yi saki ba, saboda kada a takuru zama yaƙi wa dukkan matakan da shari'a ta shimfiɗa na a samu sulhu tsakanin miji da mata. An bi wa in khiftum shiqaqa bainahuma fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahlihi an yurida islahan yuwaffiqu Allahu bainahuma, duk an bi wannan matakai amma ba a samu nasara ba. Fa izuhunna wahjuruhunna wadribuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu alayhinna sabila, duk an bi waɗannan matakai ba a samu cin galaba ba. To anan ne in ya tafarraqa yughni Allahu kullam min sa'ati, anan ne aka ce to shikenan sai kowa ya kama gabansa, kowa Allah ya hada shi da rabansa. Amma ba haka ba, shari'a ba ta san saki, saboda al-aslu shine ai auren shari'a na san ai aure, ana zuga ba samari su yi aure, to kuma ya shari'a za ta ce kuma ku yi saki, kaga zai zama akwai tufka da warwara. Shari'a ta ce ya ma'ashara shabab man istata'a minkum al-bata falyatazawwaj, sannan kuma a ce har ila yau kana iya saki ko mustahabbi ne? A'a, innama ubiha at-talaq lil haja, kamar yadda aka halatta maka ka ci mushe idan ka shiga bukata mai tsanani babu abinda zaka ci, shari'a ta ce ka ci mushe. To haka nan aka ce ai saki idan an matsu ba yadda za a yi. To kaga abinda yake matsuwa cike sa a yi shi, haka kawai mahaifiya da tara mahaifiya ba su ce ka saki ba, haka kawai ba gaira ba dalili, wannan baya cikin huruminta. An ce ai mata biyayya amma a cikin abinda bai saba wa shari'a ba. Suna magana sayyidina Umar ya ce Abdullahi dan Umar ya saki matarsa. Mun faɗi cewa sayyidina Umar mulham ne, mutum ne muhaddas wanda Annabi yake cewa law kana in kana fi ummati fa Umar, innahu kana man kana qablakum muhaddathun fa in yakun fi ummati fa Umar. Abu nawa ne Umar ya ce ga shawararsa, Allah kuma ya goyi bayan sa akai suna nan da yawa muwafaqatu Umar daga Umar da ban yake wani yazo ya ce shi ma Umar ne a zamanin sa ko ita ma Umar ce haka za ta ce kai kawai wannan ba daidai bane musamman ma raguwar auren da za ta jefa ita mata cikin larura shi mijin cikin larura kila ƴaƴan su ma cikin larura in suna da ƴaƴa a tarwatsa gida saboda kawai a biya mata bukatarta wannan baya daga cikin huruminta saboda haka sai a bata hakuri a lallashe ta a nuna mata a shari'ance wannan ba daidai bane wanda yace mutum da ya karbi bashin takalmi da nake sayarwa inji shi yace naira 5 a lokacin yake sayar da takalmin shekara 25 baya yanzu ya zo biyan shi wannan naira 5 din wannan takalmin ana sayar da shi 8,000 to waya 8,000 din zai bashi ko naira 5 a shar'ance naira 5 ka sayar masa naira 5 zai baka ko bayan shekara 5 wato da a ce da dala ka sayar masa dala 5 to yanzu ba dala 5 zai baka da a ce a zamanin dala 5 ka sayar masa yanzu ma yazo zai biya ka dala 5 din zai baka ko da kuwa dala 5 din can sai yanzu ta fita can tsada to ai ka riga ka sayar masa dan ba zaka ce da maka da takalminka ka sayar masa nashi ne saboda kan ya tashi idan aka ce za a yi la'akari da wannan to duk bashi sai an je guri ɗan canji kafin a yi biyan bashi in ka ce sai an duba kimar naira kaga idan mutum ka bashi wata ɗaya wata biyu shekara ɗaya in ya zo zai biya sai an je an tambaye ɗan canji yanzu yaya naira take ta faɗi ko ta yi sama in ta faɗi kaga a rage kenan ko to kaga kai ba ka so haka ba saboda ka ita shari'a tana duba dai naira ka bashi naira zai baka amma da a ce dala ne ko riyal ne kuka yi da shi to ba maganar cewa ai a can a wancan lokacin riyal din bai da tsada riyal din zai baka ko da bayan shekara nawa ne wannan wanda yake cewa mutum ne ya amince ma wani amma shi kuma yana fallasa sirrinsa a ko'ina to yana iya sanar da shi ya guji bashi wato yana iya sanar da shi yake iya sanar da wani yake nufi ya guji bashi wani sirri to ban gane dai tambayar yana nufin yana iya sanar da wani cewa wani fa yana fallasa sirri kaka gaya masa sirrinka to in har ka gani na cutar da shi zaka iya gaya masa yana da cikin nasiha dama ita giba abin nan in akwai abin da yake maslaha ce ba wannan ta halatta wani lokaci ma tana zama jajibi wani ne zaka zai ba wani esta kai kuma ka san mutumin nan ko barawo ne ko ka san mutumin nan mashayi ne ko ka san mutumin nan wani kusa ne a bid'a amma ya yi shiga burtu ya zo kana zuwa ka fallasa shi gurinsa ka gaya masa iya abinda ya shafi wannan auren ba ka shiga tafasil ba wannan duk yana daga cikin abu mai kyau wanda za mu ga a cikin ilimi ana cewa ne ba karɓaɓɓe ba ne saboda kaza da kaza da kaza wannan duk yana daga cikin ma abin da yake wajibi saboda haka za ka iya gaya masa a gwargwadon yadda ka san zai fahimta ba sai ka faɗaɗa magana ba wannan kuma yana tambaya ne cin me ma'anar hadisin law yu'ta an-nasu bid'awahum ladda'a rijalu qaumin ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum lakin al-bayna 'ala al-mudda'i wa al-yamin 'ala man ankara hadisi yana maganar cewa komai a tabbatar da shi da hujja ba da da'awa ba da kawai maganar fatar baki ba mutum yazo ya ce shi yana bin wani bashi kawai shikenan sai a ce zo ka biya shi sai a kirawo shi ina hujjarka ta kana bin shi bashi ya kawo hujja nabi ce da kowa za a bashi da da'awarsa duk da'awar da mutum ya ce an sallama masa to da wani sai ya zo ya ce wani ya kashe min nawa ya kashe dan uwana shikenan a kama a kashe shi kowa ne ya ci kudi na a kwato a bashi da shikenan mutane sai su rika yi wa junan su sharri suna yi wa junan su ƙarya suna da'awa ba hujja to amma shari'a ba haka take ba albayyinatu alal muddai duk wanda yayi da'awa ya ce wani ya daukan min abu na ko akwai abu kaza na a gurin wani to sai kawo hujja sai ka hujja wanda alkalai sun san wace irin hujja ce ake karba wace ce ba a karba sannan in ba hujja to shi wanda ake zargi ya rantsi ka rantsi cewa zargin da ake maka ba gaskiya bane idan ya rantsi shikenan alkali da wannan zai aiki wannan shi ne abinda hadisi yake faɗa a takaice sai wani bawan Allah da yake cewa da Allah in yafe masa saboda yayi wasu maganganu a kaina a baya to Allah yafe mana mu duka ni ba wanda duk dai masa ba daidai bai yafe mu Allah ta'ala yafe mana gaba daya wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi